وأشهد أن محمدا عبده وبعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare, ƙaramar hukumar Katagun a jihar Bauchi, wanda aka fi saninsa da masallacin FMC. Majalisin da muke yin tafsiri na Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma, wannan shine majalisinmu na 11 a wannan yammaci na Asabar 11 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wacce ta yi daidai da 28 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 miladiya. Gabanin mu ci gaba da tafsiri, akwai buƙatu guda biyu daga wani sashe na ‘yan uwa da suke bibiyar tafsirinmu da kuma waɗanda suke halatta. Wannan na cewa assalamu alaikum wa alaikumussalam, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya karɓa mana. Aljanar dare da ke cutar da ni cikin ikon Allah, matsalar da sauƙi sosai. Don Allah, don girman Allah, malam kai da dukkan masu saurara a taya ni addu'a, Allah ya raba ni da ita da ma dukkan sharri. Allah ya biya dukkan buƙatu na alkhairi. Ahmad Isa Azare. To, sai dai mu ce amin. To, amma kuma wata iri ce aljanar daren nan kam? Ya kamata mu san wace iri ya ce aljanar daren. Sa'an nan kuma wane irin cutarwa take yi maka, Malam Ahmad? Wace iri ya ce aljanar dare, kuma wane irin cutarwa take maka wadda yanzu har ka fahimci cewar Allah ya raba ka da ita? To, wannan inda ka buɗa mana abun da za mu iya wataƙila mu baka shawari. Mai buƙata ta biyu wata baiwa Allah ce, tana cikin masu bibiyar wannan majalisi namu da muke gabatar da tafsiri, tana so ‘yan uwa su sanya ta cikin addu’a da ita da mai gidanta da iyalanta gaba ɗaya na wani yanayi da suka tsinci kansu a ciki, musamman a wannan lokaci. Sa’annan kuma a salarin mijinta ya tsaya kusan tsayin watanni 3, da sai take nema ‘yan uwa su sanya ta, ita da mijin nata da ‘ya’yanta duka, cikin addu’a Allah ya fito musu da haƙƙinsu, kuma Allah ya sanya musu mafita. Muna miki addu'a da ke da mijinki da burriyar gidanki. Allah ya fito muku da haƙƙinku. Allah ya sanya muku mafita. Allah ya wadata ku daga falalarsa. Da ma duk wani musulmi da ya samu kansa cikin irin yanayin da kuka samu kawunan ku ciki, Allah ya sanya masa mafita gaba daya. Ɗan uwa, idan za a tuna a majalisinmu da ya gabata, mun fara tafsirin aya ta 47 daga sura ta biyu, wato suratul baqara. Faɗin Allah maɗaukakin sarki: Ya bani Isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wannan ayar wani sashe na bayanin ayar ya gabata a majalisinmu da ya gabata. Allah maɗaukakin sarki yana kiran banu Isra'ila, kuma yana jan hankalinsu a kan su tuna bisa ga ni'imomi da ya musu. Ce: Ya bani Isra'ila, ya ku banu Isra'ila, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuna ni'imomin da na yi a kanku. Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya yi ni'imomi waɗanda suke masu tarin yawa wa waɗannan bayi al'ummar banu Isra'ila. Wani sashe daga cikin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma ta banu Isra'ila, za mu zo mu gansu a nan gaba. Wasu ayoyi kuma Allah ya ambaci wani sashe daga cikin ni'imomin. Tabbas Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wannan al'umma ni'imomi mai tarin yawa. A nan gurin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake umurtarsu da su tuna ni'imomin da ya musu, wannan dalili ne da ke nuna cewar a duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'ima wa bayi, yana so bayi suna tuna wannan ni'imar, su gode masa, kar suna mance ta. Shi yasa a nan ya umurci wannan al'umma ta banu Isra'ila a kan ta tuna tarin ni'imomi da ya mata. Kaga Allah baya umurta da ayi abu sai in yana son wannan abu. Wannan ya nuna Allah maɗaukakin sarki yana so a tuna ni'imarsa, sa'annan kuma a gode masa. To a cikin wata aya daban, Allah ya ambaci irin ni'imomin da ya yi wa banu Isra'ila wani sashe daga ciki. Ayar suratul ma'ida: Wa'idh qala Musa liqaumi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
الله مدوكاكين سركي يكي هكايتو منا يدى النبي موسى النبي عليه السلام yake ambata wa banu Isra'ila wani sashe cikin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu. Tunda anan Allah ya ce ku tuna ni'imar da na muku, amma Allah bai hayyace wace irin ni'ima ba ce. To amma a wacce aya ta suratul ma'ida, annabi Musa da yake kiran banu Isra'ila su tuna irin ni'imomi da Ubangiji ya musu, sai ya ambaci wani sashe daga ciki. Dama haka ayoyin Qur'ani suke, wasu suna ƙara fito da wasu. A nan an ambaci ni'imar a dunƙule, ba a fayyace ta ba dalla-dalla, amma waccar aya ta suratul ma'ida an fayyace wani sashe daga cikin ni'imomi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum, yayin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya ku mutanena ku tuno ni'imar Allah madaukakin sarki akan wacce ce wannan ni'ima, ya ce idh ja'ala fikum anbiya, ta yadda ya sanya annabawa suka fito daga cikinku. Galibin annabawa sun fito ne daga Banu Isra'ila. To wannan ishara ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi wa wannan al'umma bisa ga ni'ima da ya musu ta lahira. Annabawa su fito daga cikinsu wannan ni'ima ce da Ubangiji ya musu ta lahira. Domin waɗannan annabawan za su ɗora su a kan hanyar da za ta sa su tsira gaban Ubangiji ranar gobe kiyama. Za su nusar da su, za su ɗora su kan turba, kan hanya, su fahimci yadda za su kubuta daga fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To yanda Ubangiji ya yawaita annabawa daga wannan al'umma ta Banu Isra'ila, bis wannan ni'ima ce mai girma ga ita wannan al'umma, ta yadda kasantuwar annabawa cikin bayin Allah ba ƙaramin alkhairi ba ne. Shi ya sa Anas ɗan Malik, Allah yarda da shi, yake bayyana girmar ni'imar da Allah ya musu da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama garin Madina. Ya ce ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina, komai sai da ya haske. Ranar da Allah ya ɗauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah, komai sai da ya yi duhu. To saboda haka annabawa su zamanto suna rayuwa cikin al'umma, wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne. Shi ya sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ulama'u waratsatul anbiya, malamai magada annaba ne. Saboda haka al'umma a cikinta a samu malamai, wannan ma ba ƙaramin alkhairi ba ne. Shi ya sa idan ka je cikin al'ummar da jahilai ne kuma babu malamai cikinsu, za ka ga rayuwarsu a battausayi. Saboda sun jahilci Ubangiji, sun jahilci addini, sai ka ga rayuwar duniyar ma suna yin taga-taga kamar ta. Ɗabi'unsu sai ka gani ba su da kyan gani. Al'adunsu ma wani sai ka ga kare ma ba zai ci ba. Saboda me? Saboda an rasa karantarwar musulunci, wanda ita ce al'umma ke rayuwa da ita. Ita kuma ana samun ta ne ta hanyar malamai waɗanda suka gaji annabawa. Saboda haka duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa al'umma malamai, to ni'ima ce ma wannan al'umma ne. Kamar yadda a nan gurin ake ambatawa al'ummar Banu Isra'ila daga cikin jerin ni'imomi da Ubangiji ya musu, ta yadda ya yi ta da annabawa ba ɗaya ba, ba biyu ba a cikinsu. In wannan annabin ya tafi sai Allah aiko wancan, in wancan ya tafi sai Allah aiko wannan. To wannan tarin ni'imomi ne Ubangiji ya yi ma wannan al'umma ta Banu Isra'ila, ta yadda annabawa wannan za su na haskaka musu abubuwan da za su sada su da rahama da yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sa'annan kuma Allah ya ce waja'alakum mulukan, Allah maɗaukakin sarki ya sanya ku ka zamanto sarakuna, waɗanda suke masu faɗa a ji. Alhali da gabanin Allah ya ba su wannan sarautar da wannan ikon da wannan damar, da su ake mulka. Mulkar ma da mulkin ma da ake musu mulki na zalunci, mulki na danniya, mulki na babakire, mulki na uzurawa, wanda Fir'auna ya yi akan Banu Isra'ila. ‘Ya’yansu ana yanka su maza, sai a bar ‘ya’ya mata su kuma a wulaƙance. To Allah maɗaukakin sarki da ya zo ya halakar da Fir'auna, sai su ɗin ya ba su mulki. cikin banu Isra'ila, sarakunan banu Isra'ila suna da yawa. To wannan duka ni'imomi ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu. A ƙarshe ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin, ya ba ku abubuwan da bai ba ma wani ba cikin talikai. To anan da Allah subhanahu wata'ala yace ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wannan yana daga cikin sashin ni'imomi din. Akwai wani daga cikin ko wasu daga cikin ni'imomin da zamu zo mu gansu nan gaba, ta yadda Ubangiji ya hore ma wannan al'umma ta banu Isra'ila abincin su kawai ya zama nama da zuma, da safe shine abincin su, da rana shine abincin su, da dare shine abincin su. Kuma ƴan uwa, bisa ga ɗabi'a da Ubangiji ya halicci bayinsa a kai, babu abincin da darajarsa ta kai darajar nama cikin kowace al'umma, ba iya wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, hatta al'ummun da suka gabaci wannan al'umma babu abincin da darajarsa ta kai darajar nama. To mafi daraja abinci shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore wa wannan al'umma ta banu Isra'ila. Duka wannan na cikin jerin ni'imomi da Ubangiji ke tuna musu cewa su tuno ta, su jinjina ta, su gode wa Ubangiji a kanta. Za mu zo mu ga wannan bayani a nan gaba, yana nan tafi. To a ƙarshen ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anni faddaltukum ala al'alamin, kuma lallai ni na fifita ku akan al'alamin. In an ce al'alamin, malamai suna da fassarori da yawa dangane da al'alamin. Fassara ta farko, duk wata halitta da ka sani alam ce banda Allah, dama Allah shi ya halicce su. Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafinsa Usulul Thalatha yace kullu man siwallahi alam, duk wani wanda ba Allah ba alam. Kaga kenan sammai, kasai, mutane, mala'iku, aljanu, tsuntsaye, dabbobi, ƙwari, bishiyoyi, sirrai, waɗannan duka a wannan fassarar alam ce. Fassara ta biyu ta malamai, waɗanda suke rayuwa a sararin samaniya da waɗanda suke rayuwa a ban ƙasa su ne alam. Da Fir'auna ya tambayi annabi Musa,
قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
ذا فرعون يتي وما رب العالمين يتبع النبي موسى وانيني أبنجد سيتي العالمين. أمصر ذا النبي موسى باشي sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, kenan shine rabbul alamin, ma'anan alamina sune sammai da ƙasai da abubuwan da ke tsakanin su, kenan mutane da aljanu alamina ne, mala'iku ma alamina shine wa ma bainahuma, inda mala'iku suke rayuwa a sararin samaniya, mutane kuma da aljanu ke rayuwa a ban ƙasa da kuma tsakanin sama da ƙasa. Mala'iku za su iya tashi su kasance tsakanin sama da ƙasa, shine wa ma bainahuma, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, samawati mala'iku suna rayuwa, al ardi mutane suna rayuwa, bain wa ma bainahuma kuma aljannu. Kenan a wannan fassarar na nuna cewar waɗannan ɓangarorin halittu guda uku sune al alamin, da mutane, da aljannu, da mala'iku. Fassara ta uku kuma suka fassara al'alamina da mutane, suka fassara al'alamina da mutane saboda ayar suratul Fatiha,
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Na'am, alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin al'alamina sune mutane. Me yasa suka ce mutane? Saboda ayoyin da suka biyo bayan alhamdulillahi rabbil alamin. To anan gurin wacce ce Ubangiji yake nufi? Fassara ta farko, duk wata halitta da ba Allah ba ita ce al'alamina, ko kuma fassara ta biyu mutane da mala'iku da aljanu, ko kuma fassara ta uku mutane? To a zahirin ayar da Allah ya ce wa anni faddaltukum 'alal 'alamina, fassarorin da malamai suka yi yadda zahirin ayar ke nunawa shine mutane. Ku banu Isra'ila ku tuno tarin ni'imomi da na muku, sannan kuma daga cikin jerin ni'imomin kamar Allah yana buga musu misali, anni faddaltukum 'alal 'alamin, lallai ni na fifita ku akan sauran mutane. To kenan har da mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah madaukakin sarki ya fifita al'ummar banu Isra'ila akan mu, har mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ya ce wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Na san da yawa za a ce a'a, zai wahala a ce al'ummar banu Isra'ila ta fi wannan al'umma ta annabi, tunda ai wannan al'umma ta annabi Allah madaukakin sarki ya nuna cewar duk cikin al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ba al'ummar da ta kai ta ita wannan al'umma ta annabi. Sannan annabi shi ma a gurare daban-daban ya bayyana haka. Allah ya ce kuntum khayra ummati,
kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون.
Wannan ayar tana nuna fifikon wannan al'umma da muke cikin ta, wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akan dukkan al'ummun da suka gabace mu. Allah subhanahu wataala yace kuntum khayra ummati, ku kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma cikin al'ummun da aka fitar. Ukhrijat linnas, wato na al'umma ta annabi ita ce mafi ficiyar al'umma, mafi alkhairin al'umma. Sannan kuma akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu waɗanda suke nuna fifikon wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummu da suka gabaci ita wannan al'umma. Akwai hadisi da aka samo daga Muawiya dan Haida, Allah yarda da shi, wanda Imam Ahmad ya fitar da hadisin cikin musnad dinsa da sanadi mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake cewa antum tufuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa jalla, ku ne kuke cika kaso 70 na al'umma. Ma'ana in an kasa al'umma kashi 100, ku za ku ɗauki kashi 30, shine ku ne cikamakon kashi 70 na al'umma. Kenan ku za ku zamanto kashi 30 cikaton kashi 70, sai a samu kashi 100. Annabi ya ce antum khairuha, ku ne mafi alkhairin wannan al'umma kaso 70 ɗin. Ku da kuka ɗauki kashi 30, wancan al'umma da suka ɗauki kashi 70, ku ne mafi alkhairinta. Wannan kashi 30 ɗin na nuna yawan al'umma annabi za ta ɗauki adadi wanda ya kai kashi 30 cikin 100 na al'ummar duniya gaba ɗaya, tun daga kan babanmu annabi Adam alaihi salam har wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To sauran al'ummun kuma da suka gabaci wannan al'umma za su ɗauki kaso 70 cikin 100. Kuma al'ummun da suka gabaci wannan al'umma suna da yawa, wasu Allah ya bamu labarinsu, wasu kuma Allah bai bamu labarinsu ba, kaga kenan suna da yawa. Amma duk da yawansu, mu saboda zaɓe da Ubangiji ya mana na musamman, sai sanya mu muka zamanto ɗaya bisa ukun al'ummar duniya gaba ɗaya. Sannan annabi ya ce antum khairuha, dukkan al'umman duniya ku al'ummata ku ne mafi alkhairi, ku ne mafi falala, ku ne mafi fifiko cikin al'ummata gaba ɗaya. Wa akramuha, kuma ku kuka fi sauran al'ummu karamci alallahi azza wa jal, a gurin Allah mai girma da ɗaukaka. Idan wannan al'umma ta annabi ta fi alkhairi, ta fi falala, ta fi karamci a gurin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da sauran al'ummu. Sannan har ila yau a hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, hadisin da aka samo daga Abu Huraira Allah maɗaukakin sarki yadda da shi, yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama. Mu, inji annabi, annabi da yace mu yana nufin shi da mu kuma mabiyansa, yace mu, mu ne al'umma ta ƙarshe wadda a bayanmu babu wata al'umma da za ta zo, amma kuma mu ne za mu zamanto mun yi rigaye ranar gobe kiyama, muna gaba da kowa ranar gobe kiyama. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun yi rigaye muna gaba da kowa, wannan na nuna wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ta riga sauran al'ummu shiga aljanna. To wannan duka na nuna mana fifiko da falalar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Har ila yau akwai hadisi da aka samo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki yadda da shi, wanda Imam Ahmad shi ma wannan hadisi ya fidda shi cikin musnad din sa da sanadi mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa, amma tardawna an takunu rubu'a ahlil janna, kin ba za ku yadda ku zama ɗaya bisa hudun ƴan aljanna ba da ku da sauran wanda za su biyo bayan ku? Sai suka yi kabbara suka ce na'am. Duka al'ummun duniya, a ce al'umma annabi su ne za su ɗauki kaso hudu, ka za su ɗau kashi ɗaya cikin hudu. In an raba al'ummar duniya kashi hudu, al'umma annabi su ne za su ɗauki kashi guda, sauran ukun kuma sauran al'ummun duniya. Kaga wannan yake nuna yawan al'umma annabi cikin gidan aljanna, ta yadda sun ninka sauran al'ummu ninkin ba ninkin. Tunda sauran al'ummu da za su ɗauki kaso ukun nan fa ba al'umma ɗaya ba ce, ba biyu ba, ba uku ba, ba al'umma goma ba ce, ba ashirin ba, al'ummu ne masu yawa. Wasu al'ummun ma da yawa ba mu san su ba, saboda Allah bai ba mu labarinsu. Waɗanda kuma Allah ba mu labarinsu su ma suna da yawa. Ba, amma duk da haka wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce za ta ɗauki kashi ɗaya cikin hudu. Amma annabi da ya faɗi wannan bai tsaya iya nan ba, sai ya sake cewa amma tarbauna an takunu thulutha ahlil janna, ba za ku yarda ku zama ɗaya bisa ukun ƴan aljanna ba, one over three. Suka yi kabbara suka ce na'am, muna so mu zama ɗaya bisa uku. Annabi bai tsaya iya nan ba, ya sake cewa amma tarbauna an takunu shatra ahlil janna, ba za ku yarda ku zama rabin ƴan aljanna ba, a ce duka ƴan aljanna rabin su duka al'umma su ce, sauran rabin kuma su za su ɗauki sauran al'ummu. Sai suka ce ai ko rabin nan ya Rasulullah da yawa, anya za mu samu rabi? Annabi sai ya ce to bari ku ji. Ya ce ahlul jannati yawmal qiyamati 20 wa 100 saffin, ranar gobe kiyama ƴan aljanna sahu 120 ne. Ƴan aljanna za su zo su tsaya sahu 120. Yace antum minha 80 saffan, a sahu 120 din nan ku al'umma ta sahu 80 duka naku. Kun ga kenan ma adadin mu ya haura rabin ƴan aljanna, adadin al'umma annabi ranar gobe kiyama ya ninka rabin ƴan aljanna. Kenan galibin al'umma annabi su ne ma za su cika aljanna. Allah ya sa mu ciki,
amin.
Wannan duka yana nuna fifikon wannan al'umma ta annabi akan sauran al'ummu. Yan uwa Allah mana ni'ima da ya sanya mu cikin al'umma annabi. Allah da ga dama kai da kai da kai da kai duk sai sa ku al'ummar da ta gabata ku al'ummar annabi Musa ku al'ummar annabi Isa ku al'ummar annabi Ibrahim amma sai Allah ya zabe mu ya sanya mu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar da ya fifita ta kan sauran al'umma to anan yan uwa fadin Allah da yayi wa banu Isra'ila cewa anni faddaltukum 'alal 'alamin kuma ni na fifita ku akan al'alamina in mun dauki fassara ta uku mutan duniya to ya za mu hada wannan aya da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya fifita banu Isra'ila akan mutan duniya da kuma ayar da alaran mai karanta mana dazu da Allah yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas da hadisan da muka karanto wadanda suke nuna fifikon al'umma annabi akan sauran al'ummun duniya a zahiri ba su karo ba kun ga wannan ayat ta ce wa anni faddaltukum ala al'alami Allah yana bayyana banu Isra'ila cewa ya fifita su akan mutan duniya Allah kuma yana cewa al'umma annabi ku ne mafificiyar al'umma da aka fitar wa mutane annabi kuma ya bayyana mana ma cewar ranar gobe kiyama al'ummar sa za ta dauki kashi biyu cikin uku na yan aljanna tunda ya ce sahun yan aljanna zai zama sahu 120 sahu 80 duka na yan na al'ummar sa kuma 80 ai kusan sun dauki kaso biyu cikin uku yanan sauran sahu 40 din sune na sauran al'umma wannan na nuna fifikon wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama to yaya za mu hada waɗannan dalilai da suka zo da ayat Qur'ani da hadisai da ke nuna fifikon al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummu da kuma wannan ayat da muke karanta ta da Allah madaukakin sarki ya ce wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni na fifita ku akan mutane Allah fifita banu Isra'ila akan mutane kaga a zahiri yadda za a kalli nasoshin kaman akwai karo da juna amma malamai sun yi kokarin fito mana da abun cewa da ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa anni faddaltukum alal alamina suka ce alami zamani shikenan kaga daga nan kuma karan da ake gani a zahiri ya kau Allah da yace ya fifita banu Isra'ila akan mutane na duniya sai malamai masu tafsiri da malaman usulu da malaman fiqhu suka ce mutanen zamanin su ake nufi tunda an samu nasoshi da suka nuna al'umma annabi baya ita to cewa da Allah yana fifita ku akan mutane ba wai duka mutan duniya gaba ɗaya daga kan annabi Adam zuwa al'umma annabi ba a'a mutanen duniya a zamanin su ina fata mun gane yadda malamai suka fito da bayani wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni na fifita ku akan mutan duniya ma'ana na zamani kenan wannan ba shi ke nuna cewar banu Isra'ila sun fi al'umma annabi falala ba a'a ba su kai al'umma annabi al'umma annabi babu wata al'umma da ta kai ta balle ta dara ta Allah ya fifita ta da fifiko masu tarin yawa idan kana duba fifikon da Allah ya fifita wannan al'umma ta annabi da su ba su da iyaka fifiko a duniya da kuma fifiko a lahira daga cikin fifiko da Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'umma akan sauran al'ummu mu an shar'anta mana taimama amma al'ummar da suka gabace mu ba a yadda su yi taimama in lokacin sallah ya dole duk inda ruwa ya shiga ya fita ka nemo shi kai sallah in ba haka ba to ba a yadda ba to amma kai yanzu da zaran an rasa ruwa an yarje maka yi taimama ka kai sallah wannan na cikin fifiko da aka daukaki wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi akan sauran al'umma sannan daga ciki duk inda kake tafiya sallah ta kama ka sauka kai sallar ka amma sauran al'ummun da suka gabata wannan al'umma ba a yadda mutum yayi sallah a wani guri ba sai masallaci sa'annan kuma daga cikin fifiko da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu akan sauran al'ummu ita an halatta mata ganima idan annabi yayi yaki zai zo ya raba ganima tsakanin sahabbai amma al'ummun da suka gabata wannan al'umma ba a yadda su ci ganima ba in suka yaki suka zo da ganima sai su ajiye wuta sai ta zo ta cinye sannan daga cikin fifiko da wannan al'umma ta samu akan sauran al'ummu ranar gobe kiyama za a gane al'umma annabi da alamomi ana ganin su za a ce wannan al'ummar annabi ne sallallahu annabi ce sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al inja abu huraira annabi ya ce ranar tashin alkiyama za a kira al'ummar sa ghurran muhajjalin za su zo suna farin goshi duk inda kaga mutun yazo yana farin goshi ranar gobe kiyama za ka san cewa yana daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ghurran shine hasken goshi muhajjalina hasken kafafu da hannaye kenan ranar gobe kiyama al'umma annabi za su tashi goshin su na sheki na daukan ido na burgewa hannayensu da kafafunsu su ma suna sheki suna haske suna daukan ido annabi yace min atharil wudu na daga guraben alwala shine malamai suka ce wannan yake nuna maka duk wanda baya sallah zai tashi dudun ba dadin gani ba a nuni amma mai sallah tunda yana alwala zai tashi fiskar sa na sheki na daukan ido duk wanda ya gani sai ya burge shi na haske haka hannayensa suna sheki suna daukan ido saboda a duniya nan yana alwala yana sallah wanda kuma baya yi zai tashi dudun ba dadin gani yawma tabyaddu wujuhu
yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu fa ammal ladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
الله مدوكاكين سركي يتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه رانا غوبي قياما واسو فيسكو كي داسي حسكي غني شعوا غنم برغيوا وانا دغتي كين الأمة النبي كي ما سسلا ما سسعيد سلا ما سبين سنة منزان الله sallallahu alaihi wasallama sune wanda Allah yake cewa za su tashi fiskokin su na haske na sheki na daukan ido abun ban kai abun burgewa tabyaddu wuju sannan kuma wa taswaddu wuju wasu kuma za su tashi bakake wuluk fiskokin su ba annuri ba dadin gani wannan wanda ba sa sallah ke wa taswaddu wuju yace fa ammal ladina swaddatu wujuhum amma wadanda fiskokin su suka yi bakake kirin ba dadin gani akfartum ba'da imanikum kun kafarta bayan kun yi imani shi yasa su malamai suka kafa hujja da wannan ayar wajen kafircin wanda baya sallah tunda wanda ba sallah ba zai tashi da wannan hasken ba annabi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina ba me sai ce me min atharil wudu za su tashi fiskokin su na haske hannayen su na haske kafafun su na haske guraben alwala to nan kuma da ubangiji yace ranar tashin kiyama rana ne da wasu fiskoki za su yi haske wasu kuma su yi bakake sai yake fasa mana bayanin yake kamar fashin baki ubangiji yake mana su wane ne fiskokin su za su yi haske su yi farare su wane ne fiskokin su za su yi bakake su yi dudum ba dadin gani sai yace amma su waɗanda fiskokin su za su yi bakake ba dadin gani su ne wanda suka kafirta shine wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan ayar kan cewar duk wanda baya sallah ya kafirta koda kuwa lalaci ne ya hana shi sallah ba wai ya musanta wajibcin sallar bane a'a lalaci ne da nauyin jiki ya hana shi yin sallah to ya kafirta saboda Allah ya ce wa ammal ladina swaddu wujuhum akafartum ba'da imani fadhuqul azaba bima kuntum takfurun amma waɗanda fiskokin su suka yi bakake kun kafirce bayan imanin ku to ku dandana azaba saboda irin kafircin da kuka kasance kuna aikatawa wa ammal ladina biyaddu wujuhum fa fi rahmatillah amma waɗanda fiskokin su suka yi haske suka yi farare kan su waɗannan suna cikin walwala da daula ta rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma za su dawwama a cikin Allah ya sanya mu cikin su. Saboda haka wannan ma ƴan uwa na daga cikin jerin dalilai da ke tabbatar da fifikon wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan sauran al'umma. Saboda haka wannan ayar ba tana nuna cewar al'ummar Banu Isra'ila sun fi wannan al'umma ta annabi falala ba ne, a'a sun fi al'ummar zamaninsu sun fi. Tunda ai mun san in ka ɗauki al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, sauran al'ummu in an tashi aiko manzo ana aika shi ne ma al'ummarsa a keɓe. Annabi da aka ta an aiko shi gurin mutanen duniya gaba ɗaya. Yanzu annabi Musa gurin Banu Isra'ila aka aike shi, sauran al'ummun duniya ba sa cikin mutanen da aka aika annabi Musa gurinsu. Shi yasa ai annabi Musa alayhi salam sun yi zamani da Khadir. Khadir wasu sun ce manzo ne, wasu sun ce salihin bawa ne. To amma Khadir baya cikin mutanen annabi Musa, baya cikin mutanen annabi Musa. Shi yasa ma Allah ya umurce shi, ya umurci annabi Musa ya fita ban ƙasa ya zaga duk inda ya je mahaɗar kogi akwai bawa cikin bayin Allah da Allah ya bashi ilimin da bai ba annabi Musa. In ka ji akwai ilimin da aka bashi ba ba annabi Musa, wannan na nuna ba cikin al'umma annabi Musa alayhi salam. Amma babu wanda zai rayu a zamanin nan ya ce baya cikin al'umma annabi, sai dai in yana cikin al'ummar kafirai. Dole ɗayan biyu, ko ka zama cikin al'umma annabi in baka cikin kuma kana cikin al'ummar kafirai. Amma a zamuna da suka gabata na sauran annabawa, mutum zai iya zama yana baya cikin al'ummar annabin wannan zamani amma ko musulmi ne sabanin wannan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam. Dole ɗayan biyu ne. Ko kuma ka zamanto cikin al'ummar annabi, wannan dole ne. In kuma ka ce baka cikin al'ummar annabi, to kai kafiri ne, sai dai kana cikin al'ummar kafirai. Inda Yahudawa da suka ƙi su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun zama cikin kafirai. Nasara da suka yi su yi imani da annabi sun zama cikin kafirai. Cewa da suka yi suna bin annabi Isa, da waɗancan da suka ce suna bin annabi Musa, ai duka Allah bai karɓi wannan da'awar tasu. Saboda bayan aiko annabi dole kowa ya zo ya bi shi. Hatta annabawan da suna raye dole su bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa sayyidina Umar da ya ganshi da wasu takardu yana karantawa. Yace Umar wannan fa, yace ya Rasulullah wallahi wasu takardu ne na At-Taura suka burge ni nake karantawa. Annabi yace amutahawikuna ya ibn al-Khattab, kun rena abun da nazo muku da shi ne na Al-Qur'ani, har kuke bibiyan wasu littattafai da suka gabata Al-Qur'ani kuna karantawa kuna jin daɗi suna burge ku. Yace wallahi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa. Qad ji'tukum bihi biha bayda'a naqiyya, saƙonnin nan da nazo muku da su daga Al-Qur'ani da Sunna nazo muku da su farare kalta tatattu, wanda babu shakku ba kokonto ba shubuhohi cikin su. Yace law kana Musa hayyan, da a ce annabi Musa ya kasance yana raye lokacin da Allah ya aiko ni, yace ma wasi'ahu illa tibai, ba abin da zai hana shi ya bi inda annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka al'ummar Banu Isra'ila da Allah anan yace anni faddaltukum alal alamina, na fifita ku akan sauran mutan duniya a zamanin su, saboda nasoshi da muka samu da suka nuna cewar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fifita ta akan sauran al'ummun duniya. To sai Allah ya ci gaba da ce musu
wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗan uwa na son mu da rahama, shi yasa tabbas duk wanda ya shiga wuta sakacinsa ya kai sakaci. Mu duba mu ga Ubangiji da ya halicce mu yanda zai yi ta bin mu, yana tananata mana abinda zai sa mu tsira a gabansa ranar gobe kiyama. Ai, a baya Allah ya yi ta umurni wa wannan al'umma ta Bani Isra'ila, ba ya ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ba. Wannan umurni ne musu da dangane da abinda zai sa su rabautu su tsira daga azabar Ubangiji. Ya sake ce musu wala talbisul haqqo bil batili, wannan duk hani ne da zai sa su rabauta su tsira daga azabar Ubangiji daga fushinsa. Yazo ya sake ce musu wa aqimus salata wa atuz zakata, wannan duk abu ne da zai sa su rabautu. Ya sake ce musu ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala, duka wannan jan kunne ne da nasiha da wa'azi da gargadi da zai sa su tsira gaban Ubangiji subhanahu wataala. An yi so daya, an yi so biyu, an yi so uku, an yi so hudu, duk da haka Ubangiji bai takaita ba, saboda yadda yake so yayi rahama wa bayinsa. Ubangiji yana nufin mu da rahama, Ubangiji yana nufin mu da sassauci, Ubangiji yana nufin mu da sauki, baya nufin mu da azaba, baya nufin mu da kuntatawa. Haka a gurare daban-daban ya bayyana. To anan har yanzu dai Ubangiji bai gushe ba, yana jan hankalin waɗannan al'umma ta Bani Isra'ila su yi abin da zai sa su rabauta su tsira ranar gobe kiyama, ranar da baka da wani wanda zai taimake ka, ranar da baka da wani wanda zai agaza maka duk ƙaunar da yake maka a duniya, duk kusacin da take tsakaninka da shi a duniya. To ranar gobe kiyama shi ma fata kansa yake, kowa yayi ta kansa, uba yana ta kansa, ɗa shi ma ta kansa yake yi, uwa ma tana ta kanta, mata tana ta kanta, kowa ta kansa yake, ba wanda zai tsaya wai ya agaza wa ɗan uwansa. To shine anan Ubangiji ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Ku Bani Isra'ila, ku ji tsoron wani wuni. Wannan wuni ko shine wunin tashin alkiyama, wanda wannan wunin la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wata rai ba za ta amfanar da wata rai da komai ba, ko dai da ƙwayar zarra. Babu ran da za ta amfanar da wata ƴar uwarta. Duk ƙaunar da ke tsakanin uwa da ɗa, ɗa ba zai iya cire ko dai da ƙwayar zarra na aikin da ya yi na alkhairi a wannan wunin ya ƙara wa mahaifiyarsa ba don ta shiga aljanna, shi ma ta kansa yake. Duk ƙaunar da mahaifiya take yi wa ɗanta a wannan wunin, ko dai da ƙwayar zarra ta ƙara wa ɗanta don ya shiga aljanna, ba za ta iya ba, ita ma ta kanta take. Shine Allah yake jan kunnansu, cewa ku ji tsoron wani wuni, wanda wannan wunin la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wata rai ba za ta amfanar da wata rai da komai ba, kowa abin da ya aikata shi ne zai gani, ba wanda zai taimaki wani. Taimako iya a duniya ake yi, amma lokacin da aka tashi gaban Ubangiji ranar gobe kiyawa, babu wani da zai iya taimakon wani, kowa ta kansa yake. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Abu Huraira an samo daga gare shi, Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu, Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya tashi lokacin da aka saukar masa da ayar wa anzir ashirataka,
wa anzir ashirataka al-aqrabin.
Wannan ayar an saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa wa anzir ashirataka al-aqrabin, ka je ka yi gargadi da jan kunne wa danginka mafi kusa. Allah ya umurni wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka saukar wa manzon Allah wannan ayar, sai ya tashi yana mai kuduba mai jan hankali cikin al'ummarsa, cikin ƴan ƙabilarsa, ya ce ya ma'ashara Quraishin, ya ku taron Quraishawa, dama su ne ƴan ƙabilar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ishtarau anfusakum, ku fanshi kawunan, kowa ya yi abin da zai tsira gaban Ubangiji. Ya ce la uguni ankum minallahi shay'a, a gaban Allah ba zan iya wadatar muku da komai ba, ba abin da zan iya taimaka muku da shi gaban Allah, matuƙar ba ku yi abin da za ku fanshi kawunanku da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala. Ya ce ya bani Abdumanaf, yaku ƴan kabilar Abdumanaf, wannan su ma dangi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace la ughni ankum minallahi shay'a, bazan amfanan muku da komai ba gurin Allah, matakar kun tafi akan turban nan ta shirka to ba abin da zan iya muku gaban Ubangiji subhanahu wataala. Yace ya Abbasu bin Abdul Muttalib, wannan babban Annabi, yace ya kai Abbas dan Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi shay'a, ba zan iya maka komai ba a gurin Allah ranar gobe kiyama, saboda haka ka tsaya ka kai aiki tukuru yadda zaka fanshi kanka gaban Ubangiji. Yace wa ya safiyata wa ya safiyatu ammata rasulillah, yake safiya babanin manzon Allah, inji Annabi da kansa, yake ce mata la ughni anki minallahi shay'a, ba zan amfana miki da komai ba gurin Allah subhanahu wataala. Abun bai tsaya iyanin bai cewa ya Fatimatu binta Muhammadin, yarsa ta cikinsa, yace ya ke Fatima yar Muhammadu, salini min mali ma shi'iti, duk abin da kika ga dama na dukiya na tambaye ni, anan duniya zan baki ina da ni, amma kuma a lahira la ughni anki minallahi shay'a, ba zan wadatar miki da komai ba a gurin Allah. Ku kaga in har Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa ƴarsa ta cikinsa kan cewar ranar gobe kiyama ba zai wadatar mata da komai ba gurin Allah, waye isa ya buji kirji ya ji cewar zai amfani wani a ranar lahira? Babu, tunda ai ba wanda ya kai Annabi a gun Allah, har annabawan da suka gabace shi basu kai shi matsayi ba gurin Ubangiji, kamar yadda zamu zo mu ga bayani nan gaba. Duka ƴaƴan Annabi Adam ba wanda ya kai shi matsayi a gurin. Yace ana sayyidu waladi adama wala fakhara, ni ne shugaban ƴaƴan Annabi Adam. Yace kar ku dauka na faɗa hakan dan alfahari ne, Annabi baya alfahari kuma baya magana cikin alfahari, ya faɗi ne dan ya bamu labari musan matsayinsa a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka wannan jan kunne ne Allah yake yi wa al'umma banu Isra'ila su tsaya su yi abin da ya kamata a rayuwarsu ta duniya, gabanin a tsaya gaban Allah babu wani wanda zai taimake ka. A duniya za ka iya samun mataimaka, ɗanka zai taimake ka, matarka za ta taimake ka, ɗan uwanka zai taimake ka, amma ranar gobe kiyama waɗannan duk ba za su iya taimakon ka ba, su ma ta kawunansu suke. Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma,
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun wa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haqqo فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
Kenan jan kunnan da Allah ya yi a nan wa al'ummar banu Isra'ila, mu ma an mana kwatankwacin wannan jan kunne a wata aya wacce yanzu nan alaran mai karanta mana. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, a nan da Allah ya ce ya ku mutane, duka mutan duniya sun shi nan, kuma yana jan kunnan banu Isra'ila. Amma da ya ce ya ayyuhan nas, da mu al'umma Annabi, da banu Isra'ila, da al'umma Annabi Isa, da al'umma Annabi Nuhu, da al'umma Annabi Shu'aibu, da al'umma Annabi Saluhu, da ma wanda suka zo gabanin su duk sun shiga, ya ce ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku ji tsoron Ubangiji, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, ku ji tsoron wani wuni wanda mahaifi ba zai iya sakanya wa ɗansa da komai ba, ba zai iya taimaka wa ɗansa da komai ba na ayyukan da ya yi na lada. Wala mauludun huwa jazin an walidihi sha, haka shi ma ɗan ba zai iya saka wa mahaifinsa da komai ba, ba zai iya taimaka wa mahaifinsa da komai ba, a nan duniya zai wa mahaifinsa komai na taimako, amma a can ba zai iya ba. Sai Allah ya ce kan rayuwar duniya ta ruɗe ku, ku sani fa alƙawarin Allah gaskiya ce, saboda haka kan rayuwar duniya ta taru inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya kar ku kuskura ku yadda wannan rayuwa ta kaitacciya ta rudar da ku ta shagaltar da ku daga ubangijinku ba ku tsaya kun yi abin da za ku tsira gaban ubangijinku ba ku je kuna neman taimako ranan da ba wanda zai taimake ka Allah ya tsiratar da mu to ina ga dai saboda yanda lokaci ya tura zamu dasa aya a wannan gabar har sai Allah ya kai mu majalisi na gobe mu karasa tafsirin wannan aya abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana
amin
muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna
amin ya Allah
Allah ya sanya shi cikin jinsin ayyukanmu na alkhairi a wannan watan
Allah ya
muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu
amin ya Allah
ya ubangiji duk wani wanda ke da bukata cikin mu ka san bukatar sa ka biya masa
amin
duk wanda ke da matsala ko damuwa cikin mu ubangiji ka san ta ka yaye masa
amin
Ya Ubangiji ka tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta mu.
Amin.
Ya Ubangiji ka tabbatar da tsaro da aminci cikin wannan jiha ta
mu. Amin.
Duk wani yunkuri na gusar mana da aminci da tsaro a cikin wannan jiha Ubangiji ka mana magani.
Amin ya Allah.
Ya Ubangiji ka taimaki musulmi a duk inda yake.
Amin.
Wannan ƙasa ta mu Ubangiji ka tabbatar da zaman lafiya.
Amin.
Ubangiji ka tabbatar da aminci.
Amin.
Ya Ubangiji kai mana maganin duk wanda ke kokarin gusar mana da zaman lafiyar mu
amin
ya ubangiji ka jagorantar mana da mutanen kirki akan mu
amin
kar ka jagorantar mana da mutanen banza
amin
ya ubangiji kar ka kama mu da laifukan mu ko kuma laifukan wasu daga cikin mu
amin
wannan wata da muke ciki ubangiji ka sada mu da alkhairan da ka tattara cikin su
amin
ka sanya muna cikin waɗanda ka gafarta wa zunubansu
amin
ka sanya muna daga cikin waɗanda ka yanta daga wutar zuwa aljanna a wannan wata mai alfarma ibadunmu na azumi ubangiji ka karba mana
amin
ibadun tsayuwar dare ubangiji ka karba mana
amin
addu'o'inmu ubangiji ka amsa mana
amin
marasa lafiyar mu ubangiji ka ba su lafiya
amin
ka sanya jinyar su ta zaman to kafara gare su
amin
waɗanda suka rasu daga cikin mu ubangiji ka gafarta musu
amin
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في ولاياتنا اللهم آمنا في ولاياتنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته